Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan kisan fararen hula a Gaza, ya kuma nanata kudirin Amurka na marawa Isra'ila baya a yakin da take yi da Hamas. Lokaci na ƙara ƙorewa majalisar dokokin Amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga Ukraine, yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kuɗaɗen tsaron kai iyaka. Sabon shugaban kasar Argentina Javier Milei ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin kasar tun bayan rantsar da shi a ranar 10 ga watan Disamba.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku jiyar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sasanta rikicin siyasar jihar Rivers.
Ya ce wadda mata wasa ba kuma shi shugaban kasa ya fita musu kunne kuma nuna cewa dole daga bangarorin su a ji makaman su su bari a zauna lafiya a yadda ya kamata.
Bayan nan za ku ji cewa kungiyar 'yan Nijar mazauna kasashen waje ta HCNE ta yi kira ga kungiyar ECOWAS da ta janye takunkumin da ta saka ba wa kasar saboda halin kuncin rayuwa da jama'a suka shiga.
Muna kira ga kungiyar ECOWAS da IMOA wa Allah wa Annabi su duba halin talakawa 'yan Nijar da kuma sauran kasashe goja da Nijar suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi.
Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na Dangote. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan asarar rayukan fararen hula a Gaza mai dimbin yawan jama'a, ya kuma nanata kudirin Amurka na marawa Isra'ila baya a yakin da take yi da Hamas. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Isra'ila tare da takwaransa Yoav Gallant, Austin ya yi kira da a sako sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza, kana ya jaddada haƙƙin Isra'ila na kare kanta. Austin ya kara da cewa Amurka za ta ci gaba da yin kira ga fararen hula wato da kare fararen hula a lokacin rikici da kuma kara kwararar yankin a kayayyakin agaji zuwa Gaza. Austin ya kuma kira da samar da maslahar rasha ta kasashe biyu bayan yaki ya kare tsakanin Isra'ila da makwabtanta na Palestine, tare da jaddada cewa rashin zaman lafiya da rashin tsaro na bangaren Hamas ne kawai. Gallant ya ce a hankali Isra'ila za ta shiga mataki na gaba na ayyukanta a Gaza, wanda zai bai wa al'ummar yankin damar komawa arewacin gabar teku. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu da ake zargi da kisan hakimin sarkin Kudu a karamar hukumar mulkin Ibi. Kakan rundunar SP Usman Abdullahi Jada shi ne ya tabbatar da kama mutanen, a yayin da yake tattaunawa da wakilin Musa Lusulado yana mai bayyana masa yadda lamarin ya auku.
Ya kokare kwaso rayuwarsa amma Allah bai nufa ba, suka sari kafarsa da adda suka bi shi daki yalinsa suka harbe shi kai. Na daga cikin kokarin 'yan sandan rundunar sanar jiya Taraba ne aka samu kama mutane biyu a cikin wannan aika-aikan wanda suke da hannu cikin kashe wannan basarake. Rundunar sanar jiya Taraba tana nan tana fadar binci kuma suna bata haɗin kai a yayin da ake musu tambayoyi.
To ko ta yaya malamarin ya faru cikin dare a garin Sarkin Kudu da ke karamar hukumar Ibi a jihar Taraba? Tambayar kenan da na yawa Idris Adamu da ke zama kanin hakimin Sarkin Kudu kuma a idansa lamarin ya faru.
Sai na ji takun kuma bai iso kofa na ba, ana tambayan ina ɗakin hakimi. To shi kuma sai ya ji daga ɗakinsa sai ya fito sai ya buɗe kofa ya ɗan sa kafarsa bakin kofa sai ya ce su waye ne, sai suka ce su ne, sai sara a nan cinyarsa. Ni dai saran kawai na ji ya yi ihu. Daga nan ya shiga sule ya sauka ta wani kicin ya zo ya shiga ɗakin matarsa, sun shiga ɗakin sun gama bincike ba su gansa ba. Yayin da suka fito suna tinkaran ɗakin matan nasa sai suka ga jini ya bi wannan cikin dakin to nan suka bi shi nan take sai na ji pau na sake jin pau daidai wurin fita bakin ke suka sake harba bindiga
Idris Adamu ya kara da cewa ko minti 10 bai ba da faruwar al'amarin wadanda ya gani da idan sa kuma suka sake zagayowa domin musu jaje
sun dare suka dawo abin ya faru da wuce minti 15 ba sai ga sunan sun zo da kafa sai dai adda kawa ka fadar su cikin yinko Allah lokacin da jami'an tsaro suka kama su sun tafi da su nan caji office nasu addan nasu ga jini ma a jikin su
su ma nasu bangaren al'umma mazauna yankin Sarkin Kudu sun kokoka da kuma kira ga mahukunta kan cewar suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro a wannan yanki nasu
suna rayuwa cikin Sarkin Kudu ne babu wani hukuma tsayayya a wannan wurin buƙatar mu a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana da hukuma soja
To madalla an jima kadan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi nasarar kawo karshen takaddamar da ta kaure a jihar Rivers tsakanin gwamnati Similai Pubara da magoya bayan tsohon mai gidansa tsohon gwamnati Yusuf Uke wanda kuma shine ministan babban birnin tarayya Abuja wakilin mu Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya Abdul Aziz domin jin yadda shugaba Tinubu ya shiga tsakani musamman saboda jihar ta jam'iyyar adawa ce ta PDP
siyasa tsakanin tsohon gwamnati Rivers Nelson Muki wanda yanzu shine ministan Abuja da kuma shi gwamnati mai ci yanzu Asim Fubara to ganin yadda abun yake zama ma ya zama wani abu na tashin hankali da kuma daukar hankali kwarai da gaske shi yasa shi shugaban kasa ya kira wannan taro domin taunawa da bangarorin biyu tare da shugabanta su kuma alhamdulillah taron ya samu nasara an samu tattaunawa kuma an samu cimma matsaya wanda duka bangarorin biyu sun halarci wannan taro tsohon gwamnati Wiki da kuma gwamnati yanzu Gaci Fubara hakanan kuma akwai shugaban jam'iyyar PDP na jihar Rivers kuma na jam'iyyar APC da kuma kakakin majalisar jiha din da kuma dai wasu makarabin gwamnati
menene ake fatar a ga waɗannan bangarorin sun yi shin za a dawo zaman majalisar ne bisa ga ka'ida ba maganar yunkurin tsige-tsige ko idan tsohon gwamna ya ji a ci mai zarafi da dai sauran rigingimun da ake tsara ko aka tsara cewa za a yi a wannan jihar
cimma akan cewa ɗan majalisa da aka suka kubar jam'iyyar PDP suka koma APC maimakon korarsu da majalisa take ƙoƙarin ta yi an ce a dawo da su su zauna a majalisa sannan kuma shi gwamna ƙoƙarin da ake na yunkurin da shi shugaban majalisa ya fara yi na ƙoƙarin tumɓuke shi a dakatar da wannan magana a manta da ita sannan kuma kwamishinoni da suka ajiye aiki sakamakon wannan rashin jituwa tsakanin su waɗannan manyan jihar guda biyu su ma an ce ba su koma bakin aikinsu za a sake mai da sunayen su majalisa domin a mayar da su kan kujerunsu hakanan shi kuma gwamna akwai batun kasafin kuɗi an ce ya ƙara mayar da kasafin kuɗi ɗin majalisa domin idan ba a manta ba ya kai kasafin kuɗin ne a majalisa ƙarƙashin mutum huɗu da suke tare da shi wanda su suka ce sun tantance kasafin kuɗin kuma har ma gwamnan ya sa hannu kuma an ce a mai da shi a gaban majalisa domin a tattaunawa a hanyar da ta dace hakan nan akwai kuma batun cewa hakokin yan majalisa a sakar musu shi ya zama na cewa duk wani abu da ya zama na hakin su bangaren zartarwa na jihadin su mayar musu to wannan kamar za a iya cewa an koma yadda dai ake da ya zama na kamar wannan turka-turka din a kowane bangare a kare yi kokarin cin zarafi ko kuma kokarin kuntatawa ɗaya bangaren a zauna lafiya
to amma takamaimai idan aka samu wannan maslaha ta shimfiɗu wani matakai aka ɗauka ko aka tsara cewa za a bi domin kada irin wannan tashin hankalin ya sake kunno kai tunda kafin sha'anin siyasa ba lallai ne wannan jinkirin da aka samu ya zama mai ɗorewa ba
to kaga an yi abin a rubuce ba wai an yi magana ce kawai ta fatar baki ba an yi a rubuce wanda kuma jigajigai da suka kamata sun sa hannu shi Wiki ya sa hannu gwamnati ɗin ya sa hannu akwai sa hannun shugabannin jam'iyyun guda biyu da kuma spika ɗin na majalisar jihar akwai kuma sa hannun shi shugaban ma'aikatan fara shugaban ƙasa da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara a ɓangaren tsaro malamin Barbaru duka sun saka hannu a wannan takarda domin ta nuna cewa yarjejeniya ce wadda ba ta wasa ba kuma shi shugaban ƙasa ya ja musu kunne kuma nuna cewa dole duka ɓangarorin su aje makamansu su bari a zauna lafiya a yadda ya kamata
jami'in yada labarai a fadar shugaban Najeriya a hirarsa da Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Lokaci na kara gurewa majalisar dokokin Amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga Ukraine. Yayin da ƴan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka don samun ƙuri'un ƴan Republican a zauren majalisar a jiya Litinin, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta dauki lokaci. Tuni da Amurka ta bada sama da dala biliyan 100 wajen samar da makamai da tallafawa kasar Ukraine tun sa'ar da Rasha ta kaddamar da mamaya akan ta a watan Fabrairun shekara ta 2022, kuma shugaba Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin kasar ta amince da karin dala biliyan 60. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin suna kara nuna shakku kan bukatar ci gaba da zuba kudade kan tsaron kasar Ukraine. Sabon shugaban kasar Argentina Javier Milei ya fara daukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin kasar tun bayan rantsar da shi a ranar 10 ga watan Disamba, kuma a cewar manyan jami'an gwamnatin sa a shirye yake cika alƙawarin sa na mamaye tattalin arzikin kasar da kudaden dala. Milei ya hau karagar mulki a daidai lokacin da Argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki da wani bangare gwamnatin da ta gabata ta haddasa wace ta kwace wato ta kwashe tsawon shekaru tana buga kudade domin samar hukumomin gwamnati fiye da kudaden shigarta. Milei, wanda masani ne a bangaren tattalin arziki, ya bayyana kansa a matsayin dan jari hujja kuma mai sassaucin ra'ayi da ya zo kan mulki da alwashin rage girman gwamnati tare da daukar tsauraran matakai don cimma daidaiton tattalin arziki a kasar sa. A kwanakin da suka biyo bayan rantsar da shi, Milei ya fara aiwatar da matakan da ya yi imanin cewa tattalin arzikin kasar na bukata, wadanda suka hada da rage darajar kudin kasar Argentina na peso da kashi 54 cikin 100 idan aka kwatanta da dalar Amurka.
A gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kungiyar 'yan Nijar mazauna kasashen waje reshen Najeriya mai suna HCNE ta nuna damuwa kan takunkumin da kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa kasar Nijar, inda ta yi kira da babban murya ga shugabannin kungiyar ECOWAS da su tausaya su janye takunkuman, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Wakilan kungiyar 'yan kasar Nijar mazauna kasashen waje reshen Najeriya a ƙarƙashin sabon shugabanta Alhaji Ahmadu Tasi'u Kalgo sun bayyana manema labarai a Abuja cewa akwai damuwa sosai kan yadda takunkumin da ECOWAS ta kakabawa kasar Nijar ke shafan al'ummanta a fannonin rayuwa da zamantakewan su. Tasi'u ya ce kungiyar HCNE tana kira ne da babban murya ga kungiyar ECOWAS.
Muna roƙon kungiyar ECOWAS ta dubi Allah ta dubi Annabi ta sauƙaƙawa mutanen Nijar, kuma ba ma mutanen Nijar kaɗai ba, don dai Nijar ke ita tafi wahala da ƙasashen ECOWAS gabaki ɗaya. Duka wanda suke boja da Nijar suna ɗanɗana kuɗinsu akan wannan takunkumi, kuma kowa ya san wannan takunkumi talaka yake shafa. Muna kira ga kungiyar ECOWAS da imuwa suwa Allah suwa Annabi su duba halin talakawa 'yan Nijar da kuma sauran ƙasashe boja da Nijar suke ciki domin su janye mana wannan takunkumi mu samu rayuwarmu ta daidaita a ci gaba da harkoki na kasuwanci da kuma tattalin arziki.
Shi ma sabon sakataren kungiyar HCNE Abubakar na mata ya ce sababbin shugabannin za su yi aiki tukuru wajen farfado da kungiyar.
Alhamdulillah, jihohi suna ba da kokari, kuma muna jinjina musu, muna gode wa 'yan Nijar mazauna Najeriya bisa haɗin kai da suka nuna mana yau. Membobin nan kuma ba yawa suka yi ba, saboda fadin kasar Najeriya an ɗauko mutum 15 ne kowane, kuma da miƙamin da aka bashi. Kuma ina gani kasar Najeriya kamar ƙasa mai state 37 har da Abuja, to dole ne zuwa gaba za mu bude wannan kungiya mu ɗauko membobi da yawa, kowane jiha a tilisi mu samu mutum 3 wanda za su zama kamar executive member. member executive na bureau central din
to sai dai masanin harkokin siyasa da diplomasiya ta kasa da kasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abu Hamisu ya tsokaci ne akan kiraye-kirayen kungiyoyin yana cewa
zai ya tasiri ba zai ya tasiri ba zai ya tasiri da a ce emu ne muke wato nema yanda za a sulunta a samu wato ci gaba a ce an sauke wannan takunkumin amma in ya kasance wayanda suke magana ba su bane suke magana aini masu maganan suna wani waje daban suna amfani da yawun su ne su yi magana ko kuma su bakin su a su ci albasa kamar yanda sauran suke magana kin ga za a samu matsala saboda ana magana ne na ubangida da yaron gida shugabannin mu na Afrika yawancin su yaron gida ne ga wayenin turawan to sai yanda turawan suka yi da su
abin jira a gani shine ko shugabannin soja na Niger za su bi umarnin kungiyar ECOWAS wajen sako tsohon shugaba Muhammad Bazoum a bisa sharadi na daga takunkumin da aka kakabawa a kasar Madina Dauda mudir Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Madina Dauda da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
koka kolan nan a Kano ai ga sanan suna da abokan birni da Pepsi ne yanzu ga Pop Cola sun zo ana bugawa in ka dauki sabulai yanzu ga kamfanin sabulai din nan irin su Biba su wayi su wayi da sauransu so na tabbata a duk lokacin da shi kamfanin abuwa yayi wani abu wanda ya sa misali cinikin sa ya karu na dan gote ragu to dole zaka ga su ma na tabbata idan ka lura za ka ga sun dauki wata wasu matakai domin su yi kokari wannan shugabancin da suke da shi na kasuwa
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a cikin wata talla da ya saya a wasu jaridu na Najeriya kwanakin baya Alhaji Abdulsamad Rabiu mai kamfanin buwa ya zargi abokin takararsa na kasuwanci kuma bakano dan uwansa Alhaji Aliko Dangote da cewa sau biyu yana masa zagon kasa wajen bata mishi harkokin kasuwancin shi tun shekarar 1991 yace na farko Dangote ya taba bashi buwa din ko kuma kamfanin sa wani check wanda check din yazo ya zama check din banza wanda kuma banki ba su karbi wannan check din ba suka ce ba check din arziki bane wa abinda yasa kuma bankuna din suka yi karar kamfanin buwa saboda ya kawo musu check din banza kuma har aka zo aka sa bankuna suka rike kudaden shi kamfanin buwa din to wannan ne na farko karo na biyu shine lokacin da shi buwa yake zargin Dangote da cewa yaji ya kai karar shi a wurin lokacin gwamnatin Olusegun Obasanjo wanda dalilin haka wani fili da aka kebe za a bayo shi Alhaji Abdulsamad Rabiu domin ya girka kamfanin sukari aka kwace wannan fili din aka bayo Dangote shi to amma da yake mai da martani kamfanin Dangote ya musanta wannan zargin da kuma wasu zarge-zarge daban wanda suka hada da zargin da su buwa suke yi mashi Dangote cewa yana shiga cikin harkokin sai da canjin kudaden kasashen waje kuma ana magu-magu a cikin wannan harkoki din kamfanin Dangote yace wannan ba sabon zargi bane buwa yake musu ai tun shekarar 2016 ya taba yi musu irin wannan zargin wanda kuma karshenta dai aka zo aka gane duk ba gaskiya bane to ba mu san sai yancin wannan zarge-zargen da suke yi wa junansu ba amma dai mun san cewa zargin farko da shi buwa yayi wa Dangote a shekarar 1991 yau muna magana shekaru 32 kenan wannan shine tsawon lokacin da attajirin nan kanawar su biyu suka dauka suna cece kuce da junansu dangane da ja'injin da suke a harkokin kasuwancin su wasu masana harkokin kasuwanci sun ce ai wannan gasa ce a tsakanin yan kasuwa wacce kuma aka saba da ita musamman yan kasuwa da suke suna tallata abubuwa iri ɗaya da suka hada da sukari da siminti da sauransu to amma wurin masu sayan irin wannan kayan na Dangote da buwa ai wannan abun marhabu ne
sunana Bashir Yusuf Musa gaskiya a bangare na ci gaba na ƙasa ya kamata dama a ce sun dan samu wannan clash din to amma mu musulmai ba mu san rigingimin su dai to amma duba da yanda abubuwa ke tafiya dan wannan cice-kuce da suke shine zai kawo samun sauki ga mu na ƙasa mu talakawa kenan sakamakon in wannan ya rage wannan bai so ba to wannan ragin zai sa wannan ya rage dole
haka ne to a wannan kashi na uku na fashin bikin da ake mana dangane da sanadin wannan cice-kuce tsakanin Dangote da Abdulsamad Rabiu wanda wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim Kuri ya shirya mana kuma ya gayyato mana mutane biyu da suka san wannan al'amari wato Alhaji Lawan Habibi Haya tsohon shugaban kungiya ko cibiyar yan kasuwa ta Kano ta Kasima da kuma Dr. Gazali Ado Jibrin likitan kasuwanci wato mai ilimin digir-digir na kasuwanci wanda kuma malami ne ma dake koyar da wannan fani din yau za mu fara ne daga maganar ainihin farashin su da kuma yadda yake da tasiri akan wannan jahin jirta su
an fama idan haka ne wani zai ce me yasa wataƙila duk lokacin da shi buwa ya kawo irin waɗannan rangwame din kamar zaka ga dangwatan ya girgiza ba sa kaman ba
na san wannan dole ne dole ne misali a kasuwa kamar yadda na ga maka duk wani dan kasuwa da ka sani ko me kake Coca-Cola nan a Kano ai ga sunan suna da abokan birni da Pepsi ne yanzu ga Coca-Cola sun zo ana bugawa in ta dauki sabulai yanzu ga kamfanin sabulai din nan irin su Biba suwaye da sauran su to har abada ai su kamfanin nika sai kayan su da suke sayarwa a sati a wata ana tacce diddiga ana ajiye lissafe suna dubawa cinikin mu ya ragu ko cinikin mu ya karu so na tabbata a duk lokacin da shi kamfanin abuwa yayi wani abu wanda ya sa misali cinikin sa ya karu na dan gote ya ragu to dole zaka ga su ma na tabbata idan ka lura zaka ga sun dauki wasu matakai domin su yi kokari wannan shugabancin da suke da shi na kasuwa sun ci gaba da rike shi domin alal hakika idan ka lura kasuwar su minti din kasuwar su karin ai kamfanin Dangote yayi nisa kuma in ka lura ai kamfanin Dangote yana da ma'aikata masu yawa zaka ga saboda babban kamfani ne akwai wani abu dole ne kulɗarsa da gwamnatoci dole wannan tsarirrukan ka sanya zaka yi ka mu'amala wata gwamnatin ta zo yana da tsarika na tafiyar da abokan hulɗa da gwamnati ya ci shekaran jiya ya ci jiya kuma gashi yau ana yi da shi to wannan ya faru ne dalili tanaje-tanaje da ake yi domin tafiyar da kasuwanci a dadadawa gwamnati a dadadawa abokan hulɗa a dadadawa kwastomomi a dadadawa kowa da kowa
to amma kamar idan kai la'akari da bayanin da dakta ya yi da kuma wanda kai a baya cewa misali tsarin da siga dan abuwa ya biyo shi ne yana so ko da yaushe ya dinga alaƙanta kansa da rauna na misali saboda wannan rangwamen da yake kenan watakila za a iya cewa shi ya zaɓi ya zauna da ko kuma ya hada kai da rauna na ɗan ƙasa maimakon da gwamnati
ya ita gwamnati ta ji daɗi ai da ma abin da take so kenan ai ta gwamnati ai daga san da ya nuna yana tare da rauna na ita gwamnati me take faɗa ai gwamnati ce da aka yi ta jama'a domin jama'a saboda jama'a saboda haka idan ka zo dama tunanin gwamnati ya zaka ka taimaki jama'a idan har dan kasuwa ya ce zai yi rangwame a cikin kayayyakinsa waye ke maka ai gwamnati ke maka domin ɗaya daga cikin babban aikin gwamnati shine ta tabbatar da cewa ta yi control din hawa farashin kayayyaki saboda haka ɗaya daga cikin abin da zaka dan kasuwa zai taimaka wa gwamnati wanda isa gwamnati ke jan sa a jiki shine ta yaya zai taimaka mata farashin sa ba zai rinka hawa yanda dai hawan gurin zagi ya zama na cewa gwamnati ta samu matsala ba nasarar dukkan gwamnati ya danganta ka cokan da yadda al'ummar ta suke amfana suke zama lafiya suke sana'a suke samun wato mafita ta sana'a ta ci abinci su zauna lafiya da wanda shine zaman lafiyar gwamnati duk inda kasa ya zama na cewa bata yi la'akari da waɗannan industries din na cewa abin nan mutane sun samu aikin yi mutane sun samu tsarin rayuwa mai kyau mutane sun samu zama lafiya ba to ita kanta gwamnatin ko tana zaune ba zama take cikin lafiya ba tana zaune cikin kasa saboda haka duk wanda zai taimake ta abin da ya sa ma kenan take jan ɗan kasuwa a cikin ta domin duk wani policy da za ta yi ko wata manhaja da za ta yi tattalin arziki ta yi la'akari da su da yadda ribar su ba za ta wuce gona da iri yadda za su cutar da al'umma ba ta yadda al'umma za su amfana da su gwamnati ta amfana da su ita ɗan kasuwa ai shi ɗan kasuwa amfana gwamnati gwamnati take ya amfane ta ya bata haraji ya amfani al'umma ya sai musu da kai a cikin sun.
To dakta a wannan gaba menene ira za a iya cewa alakar yanayin zamantakewa da addini da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi yanayin al'umma irin tamu a Najeriya misali da kuma irin wancan tsari na da za ka iya fassara yadda Dangote ya ɗauko kuma yake ta tafiya a kansa kuma yake ta ganin haske wanda za ka iya fassara shi da kamar tsari ne na jari hujja.
To ai Dangoten nan ai Bahaushe ɗan Kano ne, musulmi ne kuma idan ka lura wani lokacin ma Bahaushe ne na gargajiya na cikin garin Kano tunda mahaifiyarsa tana nan a cikin garin Kano. To wani abin da yake faruwa ai akwai bambanci tsakanin kamfaninka da kai, akwai abin da muke cewa da bambanci tsakanin ownership and control. Za ka zo misali ka kafa kamfani duk da naka ne amma ai ba kai kake gudanar da shi ba, wani lokacin za ka ga masu gudanar da kamfanin daban suke, manajan nan manajan can manajan can. A kamfanin Dangote akwai Yarabawa, akwai Hausawa, akwai Indiyoyi, akwai ƴan China, akwai Turawa, akwai mutane iri-iri. A wani lokacin zaka ga ko da Dangote zai ce a'a yana so a yi kaza saboda dalili kaza, to idan ya kasance zai zama yana da illa ko zai jawo matsala da kamfanin, dole masu gudanar da kamfanin din da manya-manya ne gogaggu ne aka ɗauko, dole ne ba za a yi wannan abun ba. Kasuwanci bashi ake ci, na tabbata duk kamfanin da ka sani kamar yanzu kamfanin Dangote wannan refinery da suke yi biliyoyin naira daloli ne aka ranto aka sa, wasu sun ba da kuɗinsa tunda ai Dangote group din ai yana da hannun jari a kasuwar saka jari da ake hada-hada kowa yana siya. To ba kan PLC ne, ba kamfani ne na mutum ɗaya ba, to kar kai mamaki idan kaga an yi wani abu da za ka yi kamar a ce a'a ba a tausayi ko ba a rage ba a lura da abubuwan da ake ciki na tattalin arziki. A'a, tsare-tsare ne na dole a yi su domin kamfani ya ci gaba.
Amma ta anan gaba cewa watakila ƙananan mutane na ƙasa za su iya fahimtar ko kuma cin gajiyar irin waɗannan abubuwa da su kamar kamfanin Dangote suke yi misali kai tsaye misali tunda watakila ana babu wannan ragin na kai tsaye da watakila su buwa suke.
To ai shi kamfani shakundin mu ɗan ƙasa morar kamfani da yake ta hanyoyi ne da yawa. Na farko ba fa morar kana morar kamfani ne kawai ya maka kaya ka siya ba, idan yanzu kaji biliyoyin da kamfanin Dangote yake biya na haraji, idan kaji wanda wannan harajin da yake bayarwa a iya shekaru 10-20 da su aka yi titina da su aka biya albashi da sauransu, banda nan ma'aikatan da Dangote yake ɗauka ake aiki ake ba su biliyoyi suke taimakawa iyalansu suke taimakawa ƴan uwansu a direbobi ne yanzu nan a ƴan Kano akwai dubban mutane wanda suke aiki a Dangote suke direbobi sun karu sun moru. So shi kamfani kar mu takaita amfaninsa ya kasance ya maka kaya da sauki ka siya ko ya maka kaya da tsada, a'a kamfani yana haɓaka tattalin arziki.
Malam cewa watakila irin waɗannan dabarun da su subuwa suke yi misali za su kai ga cimma irin wannan birin kasa ɗin da ake gani tunda gashi dakta yana gaya mana cewa ai shi kamfani ba wai lallai sai in yi abu kai tsaye talaka sai ya samu ba, a'a akwai hanyar da take kewaya ta kewayo.
To a gaishe ku malamai nan zamu daga aya a wannan lokaci sai mun da muku rana wace in Allah ya kai mu. Muna godiya ga su bakin namu Alhaji Lawan Habibi Ayya da Dr. Gazali Adoji Burin tare shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya haɗa mana hancin su kai mana wannan fashin bakin. Ni ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
A gaida Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan kisan fararen hula a Gaza kuma ya nanata ƙudurin Amurka na marawa Isra'ila baya a yaƙin da take yi a Hamas. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya ta ce ta yi nasarar cafke wasu mutane biyu da ake zargi da kisan hakimin sarkin kudu a ƙaramar hukumar mulkin Ibi. lokaci kuma na ƙara ƙwarewa majalisar dokokin Amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga Ukraine yayin da ƴan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kuɗaɗen tsaron kan iyaka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji martanin kungiyar kwadugo ta jihar Neja kan umarin da gwamna Umar Muhammad Bago ya baiwa ma'aikata na haramta saka doguwar riga a wajen aiki. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Kevin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, ma'assalam.